Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Maryam Dauda. A cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Litinin 18 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mabiya manyan addinan kasar biyu na karkata hankulansu wajen yin amfani da lokutan da ake ciki na azumin watan Ramadana da bukukuwan Easter wajen kyautata cuɗanya tsakaninsu don neman wa kasar zaman lafiya mai dorewa. A jamhuriyar Nijar kuma masu mulki na zargin 'yan adawa da rashin yin kira ga magoya bayansu wajen yi wa kasar addu'a samun makoma mai kyau yayin da ake azumin na watan Ramadana da kuma bukukuwan na Easter. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ibu Malumfashi zai gabatar, har ma da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jama'a a yammacin Ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa Lviv a yau Litinin, inda akalla mutane 7 suka mutu. A birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da Rasha ta kaddamar kusan watanni 2 da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv, Maxim Kozeski, ya ce makamai masu linzami guda 3 ne suka dira akan wasu gine-ginen soja, yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota. An saba dokar jan kai ta kasa da kasa, inda dakarun Rasha da suka mamaye kasar ba su daina yin lugudan wuta da toshe hanyoyin jan kai ba. Abinda mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta rubuta kenan a shafukan sada zumunta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da kaddamar da munanan hare-hare da manyan makamai akan unguwannin birnin Kharkiv, yayin da sojojin Ukraine da ke birnin Mariupol suka bijirewa wa'adin da Rasha ta basu na ajiye makamai. Amurka da Koriya ta Kudu za su ci gaba da daukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa Koriya ta Arewa birki akan ci gaba da gwajin makami mai linzamin da take yi, a cewar jakadan Amurka a Koriya ta Arewa a yau Litinin, a daidai lokacin da ake fargabar Pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya. Jakadan Amurka na musamman Song Kim da mataimakinsa John Park sun gana da jami'an Koriya ta Kudu, ciki har da wakili a fannin nukiliya No Kyu Dok, bayan da suka isa birnin Seoul da safiyar yau Litinin don ziyarar kwanaki 5. Kim ya fadawa manema labarai bayan tattaunawarsu da No cewa yana da matukar mahimmanci kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya nuna wa Koriya ta Arewa alamar cewa ba za mu amince da gwaje-gwajen da take yi a matsayin komi na tafiya daidai ba. Kim ya kuma ce kasashe abokan hulɗarsu za su mai da martanin da ya dace akan ɗabi'ar takalar da Koriya ta Arewa ke yi, yayin da ya jaddada cewa a shirye yake ya gana da Koriya ta Arewar a ko'ina ba tare da wasu sharaɗa ba. Ma'aikatar lafiyar Falasɗina ta faɗi cewa a yau Litinin sojojin Isra'ila sun jakata wasu Falasɗinawa 2 a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Lamari na baya-baya da ya faru a rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a cikin watan Ramadan mai alfarma. Sojojin Isra'ila sun kai wani samami a ƙauyen Yamun da ke yamma da Jenin a arewacin yankin kogin Jordan. A lokacin ne Falasɗinawa da dama suka fara jifarsu da duwatsu da ababen fashewa, su kuma suka buɗe musu wuta. A wata sanarwa, rundunar sojan ta ce dakarun Isra'ila sun mai da martani ta harbi da harsashi ta wajajen waɗanda ake zargi da yin jifa da ababen fashewar. An kwantar da mutanen 2 da suka jakata a asibiti, a cewar kafar yaɗa labaran Falasɗinawa ta Wafa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, ma'aikatar lafiyar Indiya ta faɗi cewa sabbin masu kamuwa da cutar COVID a duk rana ya ƙaru zuwa 2,283. A jiya Lahadi an samu mutum 1,150 da suka kamu da cutar. Barkewar COVID a Shanghai ta fara sa waɗanda ba sa ɗauke da cutar tsangwamar waɗanda ke ɗauke da ita. Wani ɗan ƙasar waje ya fuskanci matsala wajen sanya sakamakon gwajin cutar a wata manhajar lafiyarsa, kuma masu kula da gidan da yake zama suka yi ƙoƙarin hana a kai masa abinci har sai ya nuna wa abokan zamansa a gidan sakamakon gwajin cutar. Wannan saɓa haƙƙi ne na sirri. A wasu lokutan ma mutanen da aka killace ba su iya shiga gidajensu ba, bayan da suka kammala lokacin killacewar. Wannan ya saba wa ka'idojin matakan lafiyar kasar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bada rahoton cewa wata cibiyar killace masu COVID a Shanghai na da gadaje 50,000 kuma babu ruwan zafi don wanka. Wata rundunar haɗin gwiwar soja daga Najeriya, Niger da Kamaru ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kashe 'yan ta'adda fiye da 100 ciki har da kwamandoji 10 a cikin 'yan makonnin da suka wuce, yayin da dakaran suka zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da na ISWAP da suka balle daga kungiyar sun kwashe fiye da shekara 10 suna gwabza fada da sojojin Najeriya a rikicin da ya bazu zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar. Mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar Kanar Muhammad Dole ya ce sojojin sun kutsa cikin yankunan da mayakan suka kame a yankin tafkin Chadi, sun kuma kwato makamai, abinci da kuma miyagun magunguna. Dole bai bayyana lokacin da suka kai hare-haren ba ko adadin dakarun da suka mutu, amma ya ce sojoji 18 ne suka jikkata sakamakon wata nakiya da mayakan da suka ja da baya suka dana.
A gaida Maryam Doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya lokuta masu daraja ga manyan addinai biyu na kasar na karkata tunanin jama'a wajen yin cikakken amfani da lokutan wajen kyautata cuɗanya tsakanin juna don nemawa ƙasar zaman lafiya mai ɗorewa. Wannan na zuwa ne lokacin da musulmi da kiristoci ke kokarin ƙara zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don nemar wa ƙasa zaman lumana. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Lokacin Easter da na Ramadan lokuta ne biyu masu daraja ga mabiya addinin Kirista da Musulunci a duniya baki ɗaya, kuma lokuta ne da mabiya addinan kan ƙara azama domin samun kusanta ga Ubangiji. A Najeriya, wasu lokuta idan ana gudanar da wata hidima ta addini, akan samu mabiya wani addini suna taya takurorin su murna ko kuma wata hidima, kamar yadda ya sha faruwa tsakanin mabiya addinin Kirista da Musulunci. Wannan karon da lokacin Easter ya faɗo cikin watan Ramadan sai ya ƙara ƙarfafa gwiwar cuɗanyar mabiya addinan, kamar yadda ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda mabiya addinin Kirista suka taya musulmi buɗe baki na azumin da suka gudanar.
Sunana Reverend Father Nuhu Bala daga Our Lady Perpetual Help Catholic Church dana Sokoto. Ka wannan yakan bunƙasa zamantakewar ƴan adam domin zaman lafiya musamman a cikin ƙasar mu Najeriya da muke fama da tashin da matsaloli da yawa a cikin wannan ƙasa ta mu. Saboda haka wannan yakan bunƙasa zamantakewar ƴan adam da kuma fahimta addinai daban-daban yadda yake taimakawa domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa.
Wannan cuɗayar da yake ba yanzu aka fara irin ta ba tsakanin mabiya addinan guda biyu, to ko wani tasiri za a ce an so magani wanda kan iya sa a samu biyan buƙatar irin wannan haduwar? Comrade Abubakar Melato YDO shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da walwala a cikin al'umma a Najeriya.
A duk kuma shekara muka samu ƙari fiye da irin yadda ku ha gani a yau, mun ce mu haɗu mu yi makasa addu'a domin yanayin da ake ciki na ƙalubalen tsaro. Mu yi addu'o'i kuma mu zauna da su kansu bangaren kristocin, duk da kuma alhamdulillah cewa Sokoto ba mu cikin jiha wadda take da matsala ta rikicin addini, amma dai tabbas akwai rikicin ƴan bindiga, akwai rikicin matasa, yawan ɗauke-ɗauke ko kuma irin sata shanu da sauransu duk ana iya samu.
Duba da irin yanayin da Najeriya ta samu kanta ciki a halin yanzu, ya ƙara karkata tunanin mabiya addinan akan cewa irin wannan haɗuwar za ta taimaka ga warware wasu daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a, kamar yadda shugaban kungiyar baki mazauna Sokoto Ishaya Bagai yake gani.
Gaskiya ita ce gaskiya. Idan muka ci gaba haka, ina ganin shaitan ba zai shige mu ba. Samun ci nasara. Kristoci, inda za mu shiga cikin littafai da muna karanta, ita littafin mai tsarki Bible kenan, da shi Qur'ani namu da muke karantawa kullum, inda za mu bi ba za mu samu banci ba. Komai magabata sun yi tafiya tare, kuma sun yi addini na gaskiya, ba samu yin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba.
Wannan haɗuwar na faruwa ne lokacin da ake samun rahotanni na kai hare-hare ga wasu al'ummomi a jihohin Sokoto da Kebbi da wasu jihohin arewacin Najeriya, inda 'yan bindiga ke kashewa da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa, duk da yake mahukunta na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen shawo kan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, a jamhuriyar Nijar kuwa masu mulki na zargin 'yan adawar ƙasar da rashin yin kira ga magoya bayansu. wajen yi wa kasar addu'a samun makoma mai kyau yayin da ake azumin watan Ramadana da kuma bukukuwan Easter. Hukumomin kasar na ikirarin cewa yan adawa ba su damu da halin da kasar ke ciki ba, musamman ta fannin tsaro, inda suka yi zargin cewa bangaren na yan adawa ya yi shiru ne domin yin amfani da halin da kasar ke ciki da zumun cimma watanin manufa, zargin da yan adawa suka musanta. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamako ya aika mana.
Wata sabuwa ce ta bullo a siyasance a janguriyar Nijar tsakanin ƴan adawa da masu mulki da ke nasaba da kiraye-kirayen da hukumomin kasar a kowane mataki ke yi yanzu haka a cikin kasar, wa musulmi masu gudanar da azumin Ramadan da ma kristoci da ke gudanar da azumin Easter na addu'o'i wa kasar ta janguriyar Nijar domin Allah ya kawo mata saukin matsalolin tsaro a iyakokinta da suka kai mata intiha. Masu mulki sun zargi ƴan adawar da kin yin kira ga magoya bayansu da ma dukkan sauran ƴan Nijar baki daya kan da hukumomin kasar suka yi na neman yin addu'o'in, saboda a cewar su ɗan adawar na ra'ayin yamuci domin a ganin su sai kasar ta yamuce ne ɗan adawar ke ganin suna iya samun mulki, a cewar kakakin jam'iyya mai mulki PNDS tarayya reshen birnin Kwani Alhaji Dan Baba Mamman Cedi.
Su ɗan adawa lokacin suka yi kamar ƴan an ce su yi addu'a, ƴan an yi addu'a wai bazum na an kai ma shugaban kasar Nijar, shi ko bazum shugaba na wanda Allah ya ba jagorancin riƙon kasar Nijar, kenan ƙasa ta an kai ma. Allah na iya ba ku kowane irin shugaba, balle mu gode ma Allah da ya ba mu musulmi, ya ba mu mai kishin ƙasa, ya ba mu mai son ƙasa. Kenan shi kiran da ya yi cewa a yi ma ƙasar Nijar addu'a, kamar wanda ƴan karin magana ka cewa in gemin ɗan uwar ka kama da wuta to ka sa mana karuwa, ka ji dalilin da muka nema addu'a ko gwamnati ka nema addu'a ga musulmin Nijar gaba ɗaya, ku yi addu'a saboda Nijar ɗin ga uwansu na ciki, ɗiyansu na ciki, ƙannansu na ciki, yannansu na ciki, kakannin nan suna ciki. Kenan su neman mu ƙasar su addu'a, su neman mu ƴan ƙasa addu'a, su neman mu kowa ba gwamnati bane za ƙasa ce za su neman mu addu'a.
A cewar Maitar Abdulmuni, memba na kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR caji ta Muhammad Usman, da ya zo da biyu a zaben shugaban ƙasar Nijar da ya gabata da ke sauran ƴan adawa yanzu haka, suna mamakin wannan maganganu na masu mulki domin ba za a iya komai ba a cikin ƙasa, hatta da siyasar da mulki da iko da sana'a da noma da kiwo, sai akwai zaman lafiya cikin ƙasa.
Da sun kai kira ya addu'a, mun yi kira miki ka ai sabar sa musulunci cikin siyasa, su ya muce wasu abubuwa. Su musulmin duniya sun sani ƙasa dai wagga ba shari'ar musulunci a bisa gare ta ba, amma musulmi a cikinta kuma kwantaccen hankali shi ka jagoranta ta hanyar musulunci da ta haya da shi da jin daɗi da kwantaccen hankali.
To waɗansu suna cewa ku kan ganganku ƴan adawa ba ku yin wannan kira, ko shi sun a ce ga wani yamuci ya taso don ganin ku, sai an yi yamuci yanzu za ku samu mulki.
Ai yamuci ba alheri na mu, abinda muka kira gare su su yi gaskiya, su bi gaskiya, a cikin gaskiya ƙasa ka ta haya gaba, a cikin gaskiya aka ce nasara iko shi da kanshi, a cikin gaskiya na Allah kaga samu taimako Allah. Mu ba mu ce ya muci shi shiga cikin ƙasa ba, yanzu nan kusa-kusa da muke kusa da Najeriya, yanzu an ga ya muci ina kwantacce hankali shi, ba ho iko naka ya muci ba, cikin ƙasa na an ka samu lalatacci sun ka ya muci ta uwa ka su zama lahiya. Saboda haka ya muci babu wanda mutum musulmi, mutumin ƙwarai mai imani, wanda ka son ƙasa, wanda ka son ƙasa tashi ta, wanda adda imani a cikin ƙirjin zuciyar shi, wanda ka neman ƙasa ka ta zama lahiya.
Siyasa dai bata ƙari wa kasashen nahiyar Afirka, yayin da dattijawa ke jan hankalin ƴan Nijar da cewa zaman lafiya fa yafi zama dan sarki ko ma sarkin ma da kanshi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar.
A Najeriya, Majalisar Koli ta Ƙasa ta yi wa fursunoni sama da 150 ahuwa ciki kau har da tsaffin gononi biyu, wato Sanata Joshua Dare na jihar Plateau da Jole Inyami na jihar Taraba, wanda kotu ta same su da laifin wawurin maƙuda miliyoyin kuɗi a zamanin da suke mulki. Ahuwa da aka yi masu ta jawo cece-kuce a faɗin tarayyar ƙasar. Wasu na ganin daidai ne, wasu na ganin a'a da sakel, don wasu ma suna kallon cewa hakan na kasa ne ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kan yi a cikin Najeriya. Shin ko yaya al'ummar jihohinsu ke kallon wannan ahuwa da aka yi? A Plateau dai gonan kotu ta same shi da laifin cewa ya wawo sama da naira miliyan 2000 a zamanin mulkin sa. Abokiyar aiki da Zainab Babaji ta zanta da wasu daga cikin ƴan jihar. Farko ga Alhaji Aminu Maye.
Suna murna ana buga ganga daga kauye take dare da aka yi ba maganar Central Zone ba maganar jihar Plateau walwala za ta fito za a yi siyasa tsakani da Allah hannun shi na buɗe dare ba mai rawa bane
gaskiya ran yana ni ban kiya ba gaskiya ina da yake cewa ya kamata duk wanda ya yi laifi aka yi komai hukunci ban ma shekara daya ce ko ne kuka shekaran nan in shekara goma ce kuka shekara goma in shekara 20 ne kuka hakan zai zama wurin gaba da
a matsayinmu na yan siyasa mu da mun zama marayu ne so a yanzu fitowar shi al'amura za su canja harkan siyasa zai ci gaba
to lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce a to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe mana za mu yi aikata wannan a yanzu ka tara kuɗi kuma ka san laifin yafe wa Najeriya za ka yi satan a ɗauke ka je a kulle ka ba wanda zai ce ka dawo da kuɗaɗen kana kulle in kana da sauran arziki ka gama fursuna ka dawo ka zo ka samu dukiyarka ko kuma dukiyarka su yana nan hannun iyalanka ka gani in ka yi satan ka tafi fursuna ma za ka dawo ka damu ka samu dukiyarka in ba ka dawo ba dai dukiyar su na hannun ƴan uwan ka da kuma iyalinka.
Cankawar jihar Taraba abokin aiki na Lado Salisu Muhammad Garba ya ji ra'ayin wasu ƴan jihar game da ahuwar da aka yi wa gwamna Inyawe. Farko Dr. Mahadi Abba malami ne a jami'ar Modibbo Adama a can Yola kuma masani ne game da harkokin yau da kullum. Ga abin da ke cewa
kwarai mai matukan farin ciki kuma a madadin duka magoya baya da kuma wanda muke siyasa da kuma yan uwa da shi former governor namu na Taraba na matukan farin ciki da cewa wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kamar wanda ya shiga ba za mu mantawa da shi ba haka ma wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kuma muna godiya ma shugaban kasa da kuma kwamiti wanda suka ga cewa ya kamata ya fita a yanzu mun gode musu mun ji daɗi ba kaɗan ba ga iyaka muna gode ma shugaban Najeriya muna gode ma duk wani bawan Allah babban ma gode mu shi ne ga mai martaba sarkin mu na muri Alhaji Abbas jidda ta fida saboda yadda ya tsaya ba dare ba rana ganin cewa sai an fitar da wannan fitaccen ɗan siyasa ɗan jihar Taraba daga cikin wannan hali da yake ciki.
Bisa ga tsarin mulkin Najeriya majalisar koli ta ƙasa wacce ke ƙarƙashin shugabancin shugaba Buhari a matsayin shi na shugaban da ke kan karagar mulki yanzu da kuma sauran tsaffin shugabannin ƙasa a zamanin mulkin soja da kuma na mulkin siyasa da kuma tsaffin manyan alƙalan kotuna a ƙasa da shugabannin majalisar ƙasa wato bangaren dattawa da kuma na wakilai ta ƙasa suna da ikon yi wa fursunoni a huwa. Barista Lawal Ishaq lauya ne mai zaman kansa kuma ya yi wa Zainab Babaji fashin baki game da abinda wannan dokar da ta baiwa majalisar ƙasa ikon yin ahuwa ta kunsa.
Akwai kwamiti da akan kafa a jihohi da kuma mataki na tarayya na wannan prerogative of mercy din. Sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso suka cewa to eh wannan zaman da yayin nan misali an mazai shekara 10 sai shekara 5 sai aga cewa to ya yanayin shi yake da ya halayen shi yake ya gyaru ya yana damun abin da ya aikata da dai sauransu to in sun ga mutun ya gyara halin shi ya gyaru kuma ya yana damun abin da aikata sukan yi to mun ba da shawara wani a mishi afuwa laifin cin amanan kasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma wato sata irin wannan lokaci bai daga mun sabu gani duk wanda ya ci amanan ƙasa aka samu an ba shi amanan kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kadai ma an gurfana shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'ar nan ya ishe shi da kai ci na har abada rayuwar shi to za ka cewa ma ko da ma ba daure sun ba a karbe abubuwan suka sata don a nuna su akan cewa eh wane mai laifi ne ya ci amanan ƙasa kawai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba to tana wannan mutane guda biyu tsofin gwamnati guda biyu dukan su har an daure su ma kusan shekaru ma a tsare ba zai yi shafi yaki da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan ƙasa ta mu ba dalili ko shine ya nuna cewa in kai za a binciko ka kuma za a kai ka gaban hukuma kuma za a hukunta ka.
Malam Umar Faruk wakilin muryar Amurka da ke fadar shugaban ƙasa shi kuma ya nemi jin ta bakin mai baiwa shugaban kasa shawara game da harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu a game da dai wannan ahuwa da aka yi.
Ai, abinda za a yi shine sai a duba sharuɗa da tsarin mulki na Najeriya ya ajiye akan waye ya cancanci ai masa yafiya ko ai masa afuwa ko a rage yawan zamansa a kurkuku. Idan aka duba aka ga wanda aka ce an yafe mashi bai cimma wannan wato mataki ba, to kaga akwai matsala kenan. Amma in za a yi adalci sai a duba, yanzu misali akwai sashen da ya nuna cewa tsufa akan dalilin tsufa kan da dalilin rashin lafiya za a iya mutum afuwa a daga gurin shugaban kasa a silime shi tafi gida. Akwai dokar da ta bayar da gwamna ma zai iya wani mataki a irin wannan, saboda haka doka ce ake aiki da ita, ba wai da ka ake yi ba.
To Malam Garba, na ga akwai ɗansu mutane uku zuwa huɗu waɗanda su ba amince da yi musu rangwamen ba, galibi wanda suka shafi magana wasu ko damfara ce ko kuma cin hanci rashawa mai tsanani ko waɗanda ake ganin kamar daɗe wasu ba ta yi yawa a gidan yarin ba da har za a nemi musu rangwame. Wani ƙarin haske shi ma za ka gabatar kan wannan?
To magana kusan yadda take haka ka faɗe ta. A ciki akwai wanda yake kotu ta same shi da laifin sace kuɗi biliyoyin naira, aka ɗaure shi shekara 120. Motansa shi da kacal cikin kuku, aka kawo shawara cewa a sallame shi saboda rashin lafiya. Su shugabanni da suka zama a wannan taro aka duba aka ce a wata shi da kacal kuma irin girman laifin da aka yi da shekarun da kotu ta ce, aka ce ai ba a kasa adalci ba. Su kuma wayannan din nuna su ma dai shekaru kasa da su ba wai tsofaffi ba ne, amma kamar wani daga ciki an ce ya nuna kyakkyawan hali, an ɗaure shi shekara ko takwas ne bai fi ɗaya da rabi ba a cikin zaman da ya yi, matashi ne. To mutumin da aka ce yayi sojan gona yayi cuta a wannan shekaru kanana haka, idan aka ce an sallame shi bayan ba hankali ba, wataƙila zai dawo bai koyi darasin komai ba ya koma kan wannan, saboda haka aka buƙaci cewa a bar shi duk da ya nuna kyakkyawan hali ya huri tukunna a gidan jaru gyara halinsa sosai don kada a sake shi a saki mashi ji a cikin ciya.
Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar Najeriya. Sani Shabu Malfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To karfe 10 na dare saura minti 8 ne a Najeriya da Nijar, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wato kungiyar kallon kafar Turai yana daddada lashe gasannin lig na kasashen su, yayin da aka don fari karshen gakar wasanni ta shekarar nan ta 2021 da 2022. Tuni da kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta soma shinshinar kamshin kofin Bundesliga ta kasar ta bana, bayan da ajiyar Lahadi ta bi Armenia har gida ta doke ta da ci 3 da nema. Wannan ya sa ta tabbatar da tazarar maki 9 a saman teburin gasar da maki 72 tsakanin ta da Borussia Dortmund da ke bin ta da maki 63, tare da sauran wasanni 4 kacal a ƙarƙare gasar ta bana. Bayern din na iya samun tabbacin lashe gasar ta bana a mako mai zuwa idan ta sami nasara akan Dortmund din da za ta bakunce ta ƙarshen makon. Kungiyar PSG na kan turbar daidaita tarihin lashe gasar league ta kasar karo na 10, bayan da ita ko ta yi galabar doke masu yi da ci 2-1. Yanzu haka PSG din na saman teburin gasar tare da tazarar maki 15 tsakanin da da masu yi din da ke binta a tebur, tare da sauran wasanni 6 da suka rage na gasar. Ita ma dai za ta iya samun tabbacin lashe gasar ta bana idan ta yi nasara a wasanta na mako mai zuwa. To sai dai a Ingila da sauran rana aka ba, gobin kuwa ta yiwu sai a ranar ƙarshe ne kawai za a iya tantance zakara a gasar Premier, a yayin da maki ɗaya ne ta liya bambance tsakanin Manchester City da ke saman teburin gasar da kuma Liverpool da ke binta, waɗanda kuma su ne ke fafutukar takarar lashe gasar ta bana. A Ingila kuma za a koma wani karon battar ƙarfe na 2 tsakanin Liverpool da Chelsea a filin wasa na Wembley. A wasar ƙarshe ta gasar cin kofin FA, gasa ta 2 mafi girma a ƙasar. A watan da ya gabata na Fabrairu, ƙungiyoyin biyu sun kara a filin wasan, inda Liverpool ta sami galaba ta hanyar bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar Carabao ta bana. Chelsea ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar FA ne bayan da ajiyar Lahadi ta doke Crystal Palace da ci 2 da nema a wasan kusa da na ƙarshe, yayin da ita kuma Liverpool ɗin ta yi nasarar doke Manchester City a wasan kusa da ta ƙarshe a ranar Asabar. Wannan ne karo na 3 a jere da Chelsea ɗin za ta buga wasar ta ƙarshe ta gasar ta FA, inda take fatan sauyi al'amura bayan da ta sha kashi a wasannin na ƙarshe 2 da suka gabata a hannun Arsenal da Leicester City. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Morocco ta bayyana cewa tana fatar sake buɗe ƙofar ta ga shahararren dan wasan ta Hakim Ziyek duk da cewa dan wasan na yunkurin yin adabo da bugawa kasar sa wasa. Ziyek wanda ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila bai sami bugawa kasar wasa ba tun a watan Yuni shekarar da ta gabata, biyo bayan takaddama tsakanin sa da mai horar da yan wasan kasar Vahid Halilhodžić, inda kuma ya bada sanarwar yin murabus daga bugawa kasar sa wasa a watan Fabrairu da ya gabata. To sai dai hukumar kwallon kasar ta saka da sunan sa a jerin yan wasan ta na farko a wasan fidda gwani na neman gurbin gasar cin kofin duniya da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, wanda ta yi nasara da ci 5-2 ta kuma sami tikitin shiga gasar ta duniya da za a gudanar a bana a Qatar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultanin Asar Abubakar da ke guyuwa Lokos a jihar Sokoto. Azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske. Na farko, zai sa su taso cikin bautar Allah. Hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Huraira cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwar shirar da babu inuwa sai tashi. Cikin su akwai washabun na shafi ibadati rabbihi, da wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Yana koya musu azumi da matasa masu tasowa kara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar, su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah, kuma za su iya ci gaba su daure cikin bautar Allah. Dan shi annabi ya ko ya mai yaro sallah da shekara 7 a buge shi in ka shekara 10 bai yi ba, wacan duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadatu rabbi, a samu wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Azumi yana rage karfin shawa da karfin jiki. To matashi mai jin karfi wanda yake mafi karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah, kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci, to an kare wannan shawar ta tafi abinda bai dace ba da sauransu. Yaje daki wanda bai dace ba, yayi amfani da karfi wajin tashin hankali. Shaye-shaye da ake yi, shaye-shaye suna kare azumi. Naka azumi idan ya sa mutun ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowar alfijiri zuwa faduwar rana, to ana kyautata zatun ya saba da kamewa na wani lokaci. Mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba, to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba, to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da dukan darasi daga hakan. Ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙananan kowa na azumi yana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki. To wannan yana ba su cewa al'umman nan fa tana buƙatar haɗin kai, tana buƙatar na sama ya taimaka mana ƙasa, kamar da ake cewa wannan yara su ne manyan gobe. To ya kamata su koya daga manyan su koya ga al'umma gaba ɗaya, wanda yake duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi.
Karon nan kuma muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jama'a a yammacin Ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa Lviv a yau Litinin, inda akalla mutane 7 suka mutu. A birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da Rasha ta kaddamar kusan watanni 2 da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv, Maxim Kozeski, ya ce makamai masu linzami guda 3 ne suka dira akan wasu gine-ginen soja, yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota. Amurka da Koriya ta Kudu za su ci gaba da daukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa Koriya ta Arewa birki akan ci gaba da gwajin makami mai linzami da take yi, a cewar jakadan Amurka a Koriya ta Arewa a yau Litinin, a daidai lokacin da ake fargabar Pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya. Jakadan Amurka na musamman Song Kim da mataimakinsa John Park sun gana da jami'an Koriya ta Kudu, ciki har da wakili a fannin nukiliya No Kyu Duk, bayan da suka isa birnin Seoul da safiyar yau Litinin don ziyarar kwanaki 5.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta tayani gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Sai kuma injiniyan mu Charleston ne Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya.